karatun Allah da almajirki da bara a kasar Hausa allazi waidi sadaka ta nabi ya da te bajal wajiri sadaka saboda nabi ko dan kanzo ko dan zaki zaki za kai jara za de zorwa Basim miwara alulalang akuri alulang jaira hakarani min jainu wara alulang jaira hakarani ya miwara aya Suka tida syahur wali daga mahanggar muslim tida al-adal bahawshi Itu watabiyu Suka tina biyu yadda magabata suka inganta tsarin karatun allo madubi ne ga mahukuntan yanzu bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun fatan mu shine yan uwa da suke cikin birane da lungunan kauyuka fadaka su gane yadda tsarin karatun allo yake da muhimmanci a musulunci da al'adar bahaushe an zuba waɗannan bayanai da za su zo akan yadda za su haska mana wurare masu kyau da kuma karfi a cikin tsarin karatun mu na allo a ɗaya bangaren kuma mu ga irin kusakuran da aka damalmala tsarin da su waɗanda dole a canja su da masu inganci yawancin maganganun da ayyuka da dabaru da muke kawowa na magabatan wannan al'umma fitila ce da za a yi amfani da haskenta a tsallake wannan bakin duhu da al'ummar musulmi da ta samu kanta a ciki wannan kuma bai hana in an samu wasu dabarun masu inganci da nagarta a tabbaka su ba bisa doron gaskiya da kuma adalci ga yadda bayanan namu yanzu za su zo bayani na daya sa yara makarantun Qur'ani dole ne tuntuni malaman musulunci suka yi bayani akan cewa karatun yara musamman koyon karatun Al-Qur'ani dole ne ga musulmi akwai bayanai da yawa daga malamai daban-daban sai dai na ga bayanin da Imam Al-Qadi T. Ali ibn Muhammad yayi wanda ya rasu a shekara ta 403 bayan hijira tun a karni na 5 bayan hijira yana da matukar kyau yanzu bayan sama da shekara 1000 da yin bayanin nasa ya dace hukumomi da sauran jama'a na wannan nahiya tamu ta su san da shi domin zai nuna musu yadda tsarin ilimi da kulawa da karatun yara ya yi nisa a cikin musulunci yana cewa da za a samu wani mutum ya kisa ɗansa a makarantar Qur'ani don wulaƙanta tsarin da an ɗauka shi kasurgumin jahili ne sannan a ɗauka ya yi mummunan abu haka kuma mutuncinsa zai ragu a ɗauke shi cikin marasa yarda da tsarin Allah sai dai wani lokacin ana samun wasu iyayen suna gazawa wajen kai yaransu makaranta saboda rashin abun hannu wannan sai ya zamo mai uziri gwargwadon yadda uzirin nasa ya bayyana idan yaron yana da kuɗi to kada babansa ko mai kula da shi idan iyayen nasa sun mutu su bar shi face sun sa shi a makarantar allo a biya malamin albashinsa daga kuɗin yaron gwargwadon abun da ya kama idan yaro ba shi da mai kula da shi to sai shugaban musulmi ya duba lamarinsa ya tsaya a kan lamarinsa kamar yadda mahaifinsa zai tsaya ko mai kula da shi idan a garin babu wani shugaba to sai mutane na gari waɗanda suke gudanar da masalahohin mutane a garin sai su duba lamarin wannan yaro domin kula da shi yana cikin jumlar masalahohin da za su kula da su idan kuma yaron ba shi da kuɗi to sai mahaifiyarsa ta kula ko wasu waliyansa bisa kusancinsu da shi su ake kwadaitarwa da su kula wajen koyar da shi Qur'ani da za a samu wanda zai dauke musu nauyin wannan yaron fi sabilillahi da zai samu lada sosai ma'ana idan a cikin dangin yaron ba wanda zai iya daukar nauyinsa sai wani cikin musulmi ya dauki nauyin karatunsa to hakika zai samu ladan yaron idan kuma malamin ya ga zai koyar da shi fi sabilillahi ya koyar da shi dan Allah ya yi haƙuri da wahalhalinsa to zai samu lada rubanyar lada mai yawa dan sana'ar sa ce da yake samun kalaci da ita amma ya bibita koyar da yaran akan abin da zai samu to ta wannan fuskar sai samu cikakken lada irin mutanen da suke bibita bukatar wasu akan ta koyawa mata karatun alqur'ani abu ne mai matukar kyau kuma yana daga cikin abubuwan da za su gyara rayuwarsa mala alqabi shi ya kawo wannan magana a cikin littafin sa mai suna ar-risalatul mufassala shafi na 272 zuwa 273 bayani na biyu dalilai da yawa suna daɗa tabbatar da samuwar makarantun allo tun lokacin annabi alaihi salatu wassalam a lokacin sa ne ake da wani gida wanda ake aka fi sani da suna darul qura wato gidan alaramomi domin a lokacin da abdullahi bin ummu maktum ya yi hijira zuwa madina an sauke shi a wannan gida na alaramomi kamar yadda ibn sa'ad ya ka a cikin abbaqat mujallabi na 4 shafi na 225 wannan labari yana tuna mana irin yadda bahaushe yake girmama makaranta ko kuma makaranta alqur'ani har a ba su wurin sauka wasu ma dauki nauyin cin su da shan su baki daya al'ada ce mai kyau duk da zamani ya canja ana samun masu nagarta ana kuma samun baragurbi dan haka a yanzu dole sai an tantance waɗanda za a sauka gudun kada a yi kido da kwarkwata wato sai an tantance waɗanda za a sauka a masauki gudun kada a yi kido da kwarkwata na uku wani abin sha'awa da yake kara wa sana'ar malanta daraja bayan babbar darajar ta cewa duk annabawa aiki su kenan a lokacin tabi'ai da waɗanda suka zo a bayan su duk manyan malamai ne suke jibintar lamarin makarantun allo ba abu ne da ake bari da wasu jigarin masu koyarwa ba manyan masana su ne malaman irin su Adawu ibn Abi Rabah yana koyarwa a lokacin halifantin Muawiya yana fadar gwargwadon abin da za a bashi na albashi sannan ya karbi yara a makarantarsa At-Tarikh na Ibn Mu'in mujalladi na 3 shafi na 71 hakanan Adabul Mu'allimin na Ibn Suhnun mujalladi na 3 shafi na 430 na biyu akwai Qanisat bin Zu'aib ya fara harkokinsa na ilimi da malinta a makarantar allo Imam Zahabi ya kawo wannan bayani a cikin Siyaru Alamin Nubala mujalladi na 7 shafi na 315 misali na uku ko malami na uku Ubaidullahi bin Abdullahi bin Utba ɗaya daga cikin manyan malaman fiqh 7 waɗanda suka yi zamani ɗaya a makarantarsa Khalifa Umar bin Abdulaziz ya yi sauka Imam Zahabi ya kawo shi a cikin littafinsa Siyaru Alamin Nubala mujalladi na 8 shafi na 31 zuwa 32 malami na 4 Abu Salih Badam Maula Ummu Hani ɗaya daga cikin ɗaliban Ibn Abbas sannan kuma gwani a tafsirin Al-Qur'ani babban sana'arsa ita ce koyarwa a makarantar allo Malam Al-Fasawi ya gawo a cikin littafinsa Al-Ma'rifati wa Tarikh nasa mujalladi na 2 shafi na 782 malami na 5 Suhnun Abdusalam bin Habib At-Tanuhi ɗaya daga cikin hamshaƙai kuma jigajigan malamai a mazhabin Malikiya wanda ya rawaito mudawwana daga Ibn al-Qasim shi ma malamin makarantar allo ne ɗansa Muhammad shi ya tabbatar da haka sannan irin bayanan da ɗan nasa ya rawaito a cikin littafin Adabul Mu'allimin sun tabbatar da haka bayani na 4 ga wanda ya karanta tarihi da kyau zai ga yadda tsarin makarantun allo ya burinkasa sosai ya shiga birane da kungurmin daji da ƙauyuka aka kafa manyan tsangayi waɗanda a zamanin yanzu ba sai an yi da gaske za a samu masu cika da batewa irin tasu ga misalan wasu daga cikinsu misali na 1 a garin Kufa ta Iraki a yau akwai tsangayar Dhahak ibn Muzahim al-Hilali ya mutu a shekara ta 200 bayan hijira ɗaya daga cikin tabi'ai da aka sani da ilimin tafsiri mai zurfi yana da dangayar ta wanda take dauke da dalibai masu neman alqur'ani fiye da mutum 3000 yana yin wannan koyarwa ba tare da ya karbi ko anini ba a wajen wani ba al-ma'rifatu na ibn Qutayba da kuma al-bidaya na ibn Kathir mujalladi na 9 shafi na 249 haka nan siyarwa alamin nubala mujalladi na 4 shafi na 599 da hakun yana jan hankalin wanda ya sami qur'ani da ya koma kan sauran ilimai su ma ya zage dan tsi dan ayi da shi kada ce qur'ani kada ya ce qur'ani shine komai amma kuma bai san fassara ko bihin ba a qur'anin yace lalle wanda ya koyi alqur'ani to sai ya sa himma domin ya zama mai fahimtar addini wato faqihi hakun ala kulli man ta'allama alqur'ana an yakuna faqihan sai karanta fadin Allah madaukakin sarki kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna alkitaba malam zahabi ya kawo wannan magana a cikin siyarwa alamin nubala mujalladi na 7 shafi na 114 misali na 2 ana rawaitowa cewa wani malami mai suna Abul Qasim Al-Balqi shi ma yana da makarantar allo da yake da yara sama da 3000 a wasu lokutan sai ya hau kan jaki dan ya kewaya sassan makarantar tasa misali na 3 a shekara ta 449 bayan hijira garin Samarkanda tana Uzbekistan a yanzu an samu makarantar allo mai dalibai 900 duka suka mutu da aka samu wata annoba a wannan shekara malam ibn hajar ya kawo wannan a cikin bazilul ma'un fi fadlid da'un shafi na 365 misali na 4 makarantun allo bisa tsarin koyarwa a cikin masallatai ta kutsa kai har cikin kasashen turawa a wancan lokaci domin a garin sikiliya wato sikili tana cikin italiya a yanzu kadai ibn hawqal yace akwai kusan masallatai sama 300 a wancan lokacin a kasar yace shi bai taba ganin gari da yawan masallatai kamar sa ba ko kokuba sitan a yanzu duk girman ta cewa ake akwai masallatai 500 ibn hawqal ya kawo wannan a cikin littafin sa mai suna suratul arab mujalladi na 1 shafi na 126 misali na biyar ibn al-faqih ya faɗi labarin wasu mutane a can cikin iraki waɗanda suke rayuwa a kusa da wani katafaren dutse mutanen musulmi ne suna yin yaren larabci da farisanci suna karanta qur'ani har suna da makarantun allo da masallaci suka faɗa musu cewa a duniya su ba su san kowa ba banda su kansu ibn al-faqih ya faɗi wannan a cikin littafin sa mai suna al-buldan shafi na 597 da kuma al-masalik wal mamalik na ibn khaldazaba mujalladi na 1 shafi na 40 bayani na 5 sifofin malamin makarantar allo tuntunin malamai suka zayyana sharaɗai da suhofi da ake so malamin makarantar allo ya cika su kafin ya fara wannan aiki mai girma malamai sun ja hankali akan cewa malami sai ya kyautata niyya saboda annabi alaihi salatu wassalam ya ce mafi alkhairinku shine wanda ya koyi alqur'ani ya kuma koyar da shi bukhari da muslim sun rawaito wannan hadisi wannan shine tushe na duk wanda zai dauki gabaran aikin koyar da alqur'ani saboda girma abin da zai koyar bayan wannan ne kuma malamai musamman ibn Uqwa sun kawo waɗansu sufofi da sharaɗai dalla-dalla da ake buƙatar malamin makaranta allo ya tafi da su kamar haka sifa ta farko ya zamo mai kyakkyawar aƙida domin kada ya tusa wa yaran mummunar aƙida Imam Subuki yace da malamin makaranta allo zai kame daga zancen koyar wata aƙida kwata-kwata ma da yin hakan ya fi kamar yadda malam ya kawo Imam Subuki ya kawo a cikin littafin sa mai suna Mu'idun Ni'am wa Mubidun Niqam shafi na 185 haka nan kuma Ibn Dulul ya kawo a littafin sa mai suna Naqdud Dalibi li Zajlil Manasib kyafi na 177 sifa ta biyu ya zamo mai nagarta da amana da kanewa sifa ta uku shi kansa ya zamo ya haddace alqur'ani sifa ta hudu ya zamo ya iya karanta qur'anin tare da kula da hukunce-hukuncen da aka shimfida a ilimin tajwidi ta yadda ake furta kowanne harafi a bashi haƙƙinsa akan ka'ida jami'u jawami'ul ikhtisar wa tibyan na mala al-migrawi shafi na 852 sifa ta biyar ya zamo ya kware a sanin rubutu sifa ta shida ya zamo ya san lissafi sifa ta bakwai ya zamo mai aure ba za a ba wa gwauro damar ya bude makaranta allo ba sai dai in ya tsufa yana da yawan shekaru sifa ta takwas ba za a ba shi damar ya bude makaranta ba sai da wata shaida da za ta tsarkake halayensa da tabbatar da cancantarsa a wannan fanni na allo malam ibnu huwa ya kawo wannan a cikin ma'alimul qurba fi dalabul hisba sifa ta tara ya zamo yana da kwarjini da sakin fuska da kyakkyawar alaka da yaran da iyayensu ba mai zafin hali ko murtikewar fuska da shan kurkunu ba a risalatul mufassala na alqabi fi shafi na 319 da shafi na 336 sifa ta goma ya zamo mai adalci wajen karantarwa ba zai bambanta tsakanin dan talaka da dan mai hali ba mala alqabi fi ya kawo wannan ci a risalatul mufassala shafi na 323 zuwa 324 waɗannan sharadai suna da matukar muhimmanci akwai bukatar hukumomi da su kula da su ga malaman makarantun allo ne yanzu a iya ƙara wasu ƙa'idodin da sharaɗan na adalci waɗanda kulawa da su zai kawo inganci ga harkar koyarwa ba laifi ba ne don an yi tantancewa ta musamman wato screening a turanci ga malaman da suke koyarwa domin a san aƙida da amana da karewar malami zamani ne da ake da gurɓatattun aƙidu irin su ƙalaƙatu da shi'a da masu kowa Allah ne da sauransu sannan ba laifi a yi rijista da hukuma ga malaman da suka samu tsallakewa zai yi kyau kuma a ba su takarda ta musamman wato certificate a turanci wanda zai ba su damar aiwatar da koyarwar bayani na shida albashin malamin makarantar allo akwai da ɗaɗɗan saɓani a kan biyan kuɗi ko ba da wani abu don koyar da alƙur'ani akwai wasu ruwayoyi da suke nuna haramcin yin haka kamar ta Ubadatu bin Samit da ta hana ya karɓi baka a matsayin ladan koyarwa musnadi Imamu Ahmad amma daga baya bisa la'akari da wasu ruwayoyin da dalilan kamar ta Abu Sa'id al-Khudri da Ibn Abbas wanda wasu sahabbai suka karɓi ladan yin magani da suratul Fatiha kamar yadda Imamul Bukhari da Muslim suka kawo kusan malamai sun yarda da a biya malami a bashi albashi na musamman har Hakam Ibn Utba yake ni ban ji wani malami ba da yake hana a bawa malamin makaranta allo albashi ba haka nan ma Imamu Sha'bi yana cewa shi a wurinsa kada malami ya shantsanta sai an bashi wani abu amma idan an kawo an bashi to ya karba Bukhari ya kawo su a matsayin ta'liki haka ma ya tabbata cewa Yahya bin Hasan wanda yake ɗa ne ga wani ɗan uwan Hasan al-Basri ya haddace alqur'ani sai ya ce wa Hasan al-Basri malamin yana da buƙatar wani abu sai Hasan al-Basri ya ce ai malaman ba sa karɓar wani abu in an yi sauka sai ya ce a ba ki dirhami 5 amma na tsaya a kan sai an ƙara masa a ƙarshe Hasan al-Basri ya ce a ba ki dirhami 10 Bukhari ya kawo shi a ta'liki sannan Ibn Sa'ad ma ya kawo a cikin At-Tabaqat mujalladi na 7 shafi na 176 Imam Malik ma yana cewa ya halitta malamin ya shartanta wani abu na musamman da za a bashi idan ma bai shartanta ba sai kuma aka bashi to ya karba mudawwana mujalladi na 1 shafi na 160 da kuma mujalladi na 3 shafi na 430 zuwa 431 tsarin makarantun allo a wancan lokaci kala uku ne akwai makarantun da gwamnati ta kafa ita ce kuma take ba wa malaman albashi akwai kuma waɗanda iyaye suke gayyatar malami ya zo har gida ya rika baiwa ƴaƴansu karatu sai kuma wanda alarmomin su da kansu suka kafa abin su da kansu to waɗannan suna da tsarin karɓar kuɗaɗen aikin koyarwa na musamman ga bayanin yadda ake gudanar da kowanne ɗaya daga cikin su da yadda yake samun kuɗaɗen shiga na daya makarantun allo na gwamnati yadda wasu ruwayoyi suke nunawa shine za a rika bawa malamin albashi daga lalitar gwamnati wato baitul mali akwai hanyoyi da yawa da suke bi a lokacin dan a tabbatar cewa duk malaman allo sun samu albashi alawaito sayyidina umar yana bawa wasu malamai guda uku kowanne a cikin su dirhami 15 saboda koyar da yara da suke yi musannaf na ibn abi shayba hadisi mai lamba ta 21,228 tsakanin wazul bin ada mai bada labarin da kuma zamanin sayyidina umar da akwai nisa sosai a wasu bayanan an ce sayyidina umar yana raba ganima ga malamai akan tsarin gurgurdan abin da mutum ya haddace na alqur'ani at-taratibul idariya na kitani mujalladi na biyu shafi na 292 Imam al-Ghazali yana cewa wajibi ne gwamnati ta rika bawa mahaddacin Qur'ani dinari 100 daga baitul mali. Imam al-Kitani ya kuma fidda wannan a cikin at-taratibul idariya mujalladi na 1 shafi na 395. Shi kuma Imam Suyuti yayi karin bayani akan wannan da cewa lallai malamin makaranta allo yana da haƙƙi na dinari 100 da za a rika bashi. Idan babu kudi a baitul mali to wajibi ne jama'ar musulmi su nema su bashi. Idan babu a wurin su to ya zama dole akan masu yin hizba su tattaro abin da ya sawwaka su bashi. Domin koyar da yara fardhu kifaya ne. Duk wanda ya tsaya zai yi shi to ya dauke wa al'ummar musulmi. Imam al-Kitani ya kawo wannan magana a cikin at-taratibul idariya mujalladi na 1 shafi na 395. Wannan shine tsarin farko. Duk hukumomin da suke son gaskiya a lamarin makarantun allo to lallai su duba makarantun da ake da su a ɗauki nauyin malaman da aka gamsu da makarantunsu da kuma tsarin koyarwarsu yin haka zai kwantarwa da al'umma hankali su san cewa ba an zo a rusa tsarin ba ne kawai ko kuma gwamnati ta kafa makarantun allo na hakika ba ojora ba a nemi ƙwararrun malamai su riƙa koyarwa ana biyansu ta biyu makarantun allo na gida yawanci sarakuna da masu hali suna nemo ƙwararrun malamai su rika zuwa gida suna biya wa ƴaƴansu karatu bisa tsarin makarantun allo za su fara tun daga farkon farawa har su zama manyan malamai misalai akan wannan daga malaman musulunci ba za su kirgu ba hikimar su a yin haka ita ce su kiyaye yaran daga masu farmaki sannan kuma za a koya wa yaran abin da suke so akwai dalilai da yawa da suke nuna samuwar irin waɗannan makarantu tun lokacin sahabbai da tabi'ai da sauran sarakunan musulunci misali Ubaydullah bin Abdullah bin Utba ɗaya daga cikin manyan fuqaha'u guda 7 a cikin tabi'ai shine malamin Umar bin Abdul Aziz Tarikhul Islam na Az-Zahabi mujalladi na 6 shafi na 243 misali na biyu an rawaito Sa'ad bin Abi Waqqas ya gayyato wani malami daga kasar Iraki zuwa Madina don ya koya wa ƴaƴansa Qur'ani da rubutu mudawwana shafi mujalladi na 3 shafi na 431 amma akwai inqida'i kadan a isnadin misali na 3 Salih bin Kaisana ɗaya ne daga cikin fitattun tabi'ai shine kuma ya koyar da ƴaƴan Khalifa Umar bin Abdul Aziz Imam Zuhri ma ya halatta makarantarsa ta kowa da kowa Imam Zahabi ya kawo wannan a cikin Sirru Alamin Nubala mujalladi na 5 shafi na 454 zuwa 456 misali na 4 haka nan Maimun Ibn Marwan shi ma fitaccen malami ne a cikin tabi'ai shi ya koyar da ƴaƴan Umar bin Abdul Aziz al-muhabbar misali na 5 Isma'il bin Muhajir tabi'i ne mai mutunci shine kuma malamin yaran Khalifa Abdul Malik ibn Marwan tarihul islam na imam az-zahabi mujalladi na 8 shafi na 374 mutali na 6 a cikin karni na 2 bayan hijira muhammad bin qahdaba wanda yake sarki ne a wani garin a cikin kasar bagadada sannan sai yazo kufa yace yana buƙatar malami da zai karantar da ƴaƴansa amma dole ya zamo ya haddace alqur'ani ya kuma san sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bayanan tabi'ai sannan lallai ya zamo ya san fiqhu da nahwu da waƙoƙin larabawa da labaransu sai aka ce da shi ba wanda ya hada wannan tari Dawud ibn Nusayr da'i wanda ya mutu a shekara ta 165 bayan hijira daman kuma sarkin dan kawun Dawud din ne tarihu bagdada na khatibul bagdadi mujalladi na 8 shafi na 349 misali na 7 imamu ibn hazim ali bin ahmad bin sa'id wanda ya rasu a shekara ta 456 bayan hijira wanda ya dide da shekara ta 1064 miladiya yayi bayani cewa karatunsa na qur'ani da wasu fannuka duk a gida yayi a wajen iyayensa iyayen nasa kuma ma mata da bayin gidansu domin mahaifinsa waziri ne a andalus daukul hamama shafi na 166 kasashen turai sun kwaikwayi irin wannan tsarin da kasashen musulmi tun da dadewa domin akwai manyan masana masu manyan kwakwale a wurinsu duka fannukan ilimi da adabi ko da adabi da siyasa da kire-kire da sauransu duka irin wannan tsarin suka bi kamar su Isaac Newton George Washington Bertrand Russell shekara ta 1872 zuwa 1970 miladiya Agatha Christie Bernard Shaw Jane Austen Franklin Abraham Lincoln Thomas Jefferson da sauransu har yanzu a wasu kasashen irin na turai kamar ingila da faransa australia da amurka da sauransu suna da abin da suke kira da homeschooling wato tsarin karatun gida kuma akwai al'umma masu yawa da suke yarda da shi fiye da tsarin da aka saba da shi hukumomin ilimi a wurinsu sun yarda da tsarin matukar bai karya wasu sharadai da dokoki ba abin nufi ga turawa sun yarda da nasu tsarin na karatun gida ba sa ma kokarin mutsutsuke shi sai dai ma himmar haɓaka shi to me zai sa ba za mu kankame namu ba idan da jara a kirawo masana su zauna su fitar da kusakuran a daɗa alkin tashi sosai kowa ya mora a bar tarihi ya ci gaba kamar yadda muka gaje shi kada yan baya su gano gaskiyar mu bar su da takaici makaranta ta uku makarantun sa kai waɗannan su ne mafi yawan makarantu da ake da su a ƙasashe irin namu tuntuni malamai suka yi bayanin yadda za a rika ba da kuɗin albashi da gudanarwa ga malamai domin gwamnati ba za ta hana koyar da yara ƙur'ani ba amma kuma dole iyaye da masu kula da yara su rika biyan malamin kuɗin darasu da koyarwa akwai ingantaccen tsari game da yadda za a gudanar da wannan ɓangare sai dai yau da gobe ta sa an manta da wannan tsarin sai ake barin malaman cikin talauci da sauran matsaloli na rayuwa ga bayanin yadda ake son makarantun allo masu zaman kansu su kasance wajen karɓar kuɗin makaranta na ɗaya idan mutum ya buɗe makarantar allo mutane suka kawo ƴaƴansu wurinsa to za su riƙa biyansa ko dai duk shekara ko wata-wata ko na sati-sati ko a kullum imamu abdullahi bin wahab ya ce malamin zai iya cewa bayan albashi kuma yana buƙatar a rika yi masa ɗinkin ƙaramar sallah a rika ba shi kuma rago da babbar sallah ko wasu abubuwan kamar haka misali zai iya faɗa wa iyayen yara cewa zai rika gode wa wasu wajen koyarwa bisa yadda suka fi ba da albashi mai tsoka malam alƙabisi ya ce ba komai akan haka matuƙar iyayen sun yarda da sharaɗin wannan shine abin da duka malamai suke tabbatarwa النوادر والزيادات نيبنا أبي زيد مجلد نتقص شافينا مثل نترى في الرسالة المفصلة شافينا تريئكو دا عشرين دا خدو حكنا الذكيرة نإمام الكرافي مجلد نبيا شافينا تريئكو دا بيو hakanan tambihu dalibi ala fani alfazi jami'il ummahat na ko jami'il ummahat na ibnu abdussalam mujalladi na 12 shafi na 334 zuwa 336 hakanan ataji wal iklim na al-mawaq mujalladi na 4 shafi na 482 sai sharhin kirshi ga muktasar mujalladi na 7 shafi na 17 hashiyatu lafiqi mujalladi na 4 shafi na 16 sai hashiyatu rahuni mujalladi na 7 shafi na 14 zuwa 26 sai rahuni ya kawo bayanai masu kyau sosai a hashiyar sa Imam al-Karafi ya bayar da bayanin yadda ake rubuta rasiti da yarjejeniya tsakanin malami da iyayen yara kafin yaro ya shiga makaranta kamar haka ranar kaza da kaza akan albashi kaza a lokacin da ya karba ko kuma za a karkata shi a ƙarshen kowanne wata na shekara kaza zai karbi kaza da kaza malamin ya fara aikin koyar da yaro kaza lalle zai iya bakin kokarinsa wajen yin nasiha da gojewa ko da dagewa bayan ya fara aikin Imam al-Karafi ya kawo wannan magana cikin Al-Zakhira mujalladi na 10 shafi na 379 na biyu shi kuma malamin wajibi ne dauki nauyin biyan kudin hayar shago ko fili ko dai duk inda za a zauna a yi karatu idan kuma ba zai samu damar zama ya koyar ba a wasu lokutan saboda tafiya ko wani uzuri to dole ya samu wanda zai rike yaran har ya dawo bakin aikinsa amma idan iyaye ne suka gayyaci malami don ya koya wa wasu yara karatun alkur'ani to su ne za su samar da wurin da za a zauna a yi karatun arisala na ibn sahnun shafi na 109 da shafi na 149 haka nan arisalatul mufassala na alqadisi shafi na 340 na uku imam malik yana cewa za a ba wa malami sallama ta hatama gurgurdan halin mahaifin yaron na rashi ko wadata sannan shugaban musulmi sai ya duba lamarin ko da mahaifin yaro ko mai kula da shi bai bayar ba za a sashi a gaba sai ya bayar da gurgurdan abin da al'adar garinsu ta gudana ana bayarwa a irin wannan lokaci adabul muallimin shafi na 242 haka nan imam sahnun ya ce malaman mazhabinmu irin su imam malik da mujira suna cewa za a ba wa malami sallamar sauka ko kuma a biya shi wata wata idan yaron ya haddata alqurani ko kuma idan yaron ya haddata alqurani za a ba shi fiye da abin da za a ba shi da a ce iya karantawa kurum yaron yayi adabul muallimina na ibn sahnun shafi na 143 na hudu ba a yarda malami ya sa dalibansa su yi masa wasu bukatunsa na yau da kullum ba kamar su yi masa ice ko shayar da gona ko kiwo ko noma idan ya nemi izinin iyayensu ko kuma idan ya nemi izinin iyayensu kuma al'ada ta gudana kan haka to ba laifi su yi bisa karfinsu bai halatta ya nemi wani abu a wurin dalibai ba hatta abinci ba zai karba abincinsu ba ko ya ce su je su kawo wa wasu ɗaliban abincin ba haka nan bai halatta ya rika aika yara zuwa gidajensu ba don su samo masa wani abu sakamako an yi masa haihuwa ko tallafin zai yi aure shi ya sa aka ce in yana da buƙatar wani abu to ya gindaya wa iyayensu su rika ba shi albashi adabul muallimi na alqabisi shafi na 334 da kuma al-muktasarul fiqhi na ibnu arafa mujalladi na 12 shafi na 183 hakanan jami'u jawami' al-ikhtisar wa tibyan na al-migrawi shafi na 576 sai hashiyatu qanun da kuma hashiyatu rahuni mujalladi na 7 shafi na 21 adam abinda aka fito ma malami ya rika taimakawa dalibansa da abinda yake samu idan sun taya shi noma to sai a haɗu a ci kamar yadda yawancin malaman tsangayi suke yi a da a wannan ƙasa ko a da can a cikin tarihi an samu malamai suna taimakawa ɗalibansu marasa galihu misali Abu Abdullahi Tawadi wanda ya rasu a shekara ta 580 bayan hijira babban malami a garin Fas a Morocco a yanzu yana da kasuwa ta makarantar allo yana kuma karbar albashi mai tsoko mai tsoka amma abin da yake yi gwanin sha'awa shine in ya karbi kudin daga hannun iyaye masu hali sai ya bawa yaran da ba su da hali su kai gida dan iyayen su su yi amfani da kudin alistiksa li akhbar duwal al-maghrib maghrib al-aqsa na an-nasiri mujalladi na 2 shafi na 210 na biyar idan dalibi ya kawo malamin wani abun masarufi yace mahaifinsa ne ya aiko shi zai karba idan an saba yin haka al'adar garin su sai dai in ya kawo wani abu da ya zarce hankali da al'adar ko ya kawo shi ba a lokacin da al'adar ta gudana a yi kyautarsa ba to a lokacin sai ya ki karba akwai lokacin da alƙali ibnu ghanim ya tura ɗansa da dinari 20 ya bawa malamin makarantar allansu saboda ya iya fatiha sai malamin ya dauki kuɗin ya zo wurin ibnu ghanim sai ya dauka cewa kuɗin sun yi masa kaɗan ne sai malamin ya ce ai na dan yi zaton yaron ne sai ibnu ghanim ya ce ai harafi ɗaya in ka koya ni a wurina zai yi daidai da duniya da abin da yake cikinta hajiyatu kanun tare da hajiyatu rahuni mujalladi na 7 shafi na 18 zuwa shafi na 20 na 6 ba laifi malaman allon su hada gwiwa su bude makaranta daya suna iya koyar da abu iri daya ko kuma wannan ya koyar da rubutu wancan kuma ya koyar da karatu a wajen albashi sai su daidaita a tsakaninsu mudawwana mujalladi na 5 shafi na 48 haka na al-risalatul mufassala na al-qadisi shafi na 343 haka na al-muktasarul fiqhi na ibnu arafa mujalladi na 12 shafi na 182 zuwa 183 haka nan hashiyatu qanun mujalladi na 7 shafi na 18 zuwa na 19 bayani da 7 ta wani bangaren kuma tarihi ya nuna mana cewa makarantun allo har ila yau kala kala ne akwai je kaka dawo da kuma ta kwana mahukunta da malamai sun yi wa kowace daga cikin su tsari mai kyau abin koyi ga al'ummatan da za su zo daga baya ga bayanin yadda suke a takaice na ɗaya tsarin je kaka dawo wannan shine tsarin da aka fi amfana da shi kullum iyaye suna tura ƴaƴansu zuwa makaranta shi kuma malam yana zaune a cikin makarantar bayan an gama karatun kowane yaro ya koma gida babu wani takamaimai lokacin da yaro zai fara zuwa makaranta a wannan lokaci ko a wancan lokaci amma dai a mafi yawancin lokaci a ƙasar Hausa yana farawa ne bayan ya kai kimanin shekara 5 zuwa 7 bayan an yi masa kaciya kafin a yi kaciyar ana barin sai je makarantar kusa da gida amma bayan kaciya a lokacin nan ne za a ɗauki karatun da ƙarfin gaske ibn al-Hajj al-Maliki wanda ya rasu a shekara ta 737 bayan hijira ya yi bayanin hikimar da ta sa magabata tuntuni suke kai yara makaranta suna shekara 7 yana cewa idan yaro ya kai waɗannan shekaru idan akwai amincin hanya to zai zamo ba shi da buƙatar wanda zai kawo shi makaranta idan kuma ba aminci to sai iyayensu su samo masu kula da shi wanda suka yarda da shi don ya rika kai shi gida bayan an tashi ko don cin abinci ko in wata bukata ta taso haka nan a samu wanda zai rika kai shi makarantar samu haka daga iyaye ya fi salama fiye da a ce zai yi wannan jigilar daga makarantar ko wanda zai yi wannan jigilar daga makarantar yake domin yawancin iyaye a wannan lokacin yana nufin lokacin su karni na 8 suna sa yaransu a makaranta ne lokacin suna kanana ta yadda sai sun buƙaci wanda zai raine su ko ya rika korar su zuwa makarantar sannan ya dawo da su zuwa gidajensu almadikan na ibnu al-Hajj wannan magana tana da muhimmanci kwarai da gaske dole malaman makarantun allo tare da iyayen yara su sa magana tsaro a cikin lissafin ayyukansu musamman a irin wannan zamani da lalacewa ta yi yawa ba wai magana ce ta yau ba muna gani tuntuna a tsarin makarantun allo akwai wannan kulawa da tsaron akan haka kuma Sheikh Shizari ko Shizari yake bayani daga cikin ayyukan da Hilba za ta yi shine sa ido da samar da mutane na musamman da za su rika kula da kaiwa da komawa na daliban makaranta. Ya faɗa haka tun a ƙarni na 5 bayan hijira. Yace mai kore yaran zuwa makarantar ya zamo amintacci kuma kwararre akan sana'ar domin zai rika karɓar yara da safe da yamma. Zai rika shibantewa da su a wuraren da babu kowa. Zai rika shiga wajen mata. Shi yasa aka ce ya zamo yana da waɗancan sifofi. Ne hayatu rutuba fi dalabil hisba na ashidari shafi na 100. Na biyu, an tambayi Imam Malik cewa a kyale yaro dan shekara 7 da ya hada hadda Alkur'ani? Sai ya ce ba na ganin yin haka ya kamata. Ibn Rushd kakan ya yi karin bayani da cewa Imam Malik ya faɗa haka ne saboda ba za a kyale yaron haka a daina koya masa ladabi da sauran abubuwan da za su amfane shi tun yana karamin ba. Albayan wa tahsil na Ibn Rushd kakan mujalladi na 18 shafi na 287. Wannan yana nufin ko da yaro ya hada hadda da wuri to akwai buƙatar a bar shi ya ci gaba da karatu da samun ƙarin ƙwarewa. Kada a yi saurin sakin sa ana tunanin ai ya samu. In ba a yi sa'a ba sai ya je ya fada wani wurin saboda ƙuruciya da rashin gogewa. Na uku, Ibn al-Arabi al-Maliki ya bada labarin irin tsarin da suke bi a can a wancan lokacin a ƙasar Andalus. Sufyan a yanzu ya ce mutanen suna da hanya mai kyau a ɓangaren koyon karatu, wato idan yaro ya yi hankali sai su tura shi makarantar allo, idan ya daɗa tasawa sai su fara koya masa rubutu da lissafi da larabci, idan ya ƙware sosai ko kuma ya iya daidai gwargwado sai ya fita zuwa makaranta don alakana masa littafin Allah. Sai ya rika haddace rubu-rubu ko nusu-nusu, nisfi-nisfi kenan, ko ma izu guda. Bayan ya haddace Qur'ani kuma sai ya fita neman abin da Allah ya sare masa na sauran ilimai ko kuma ya koma wani abin daban. Akwai kuma waɗanda suke jinkirta haddace Qur'ani su fara da koyon ilimin fiqh da hadisi da sauran abin da Allah ya hore musu. Zai iya zama waliman ma kafin ya haddace shi. Ahkamul Qur'an na Ibn al-Arabi al-Maliki mujalladi na 4 shafi na 349. Daga cikin sa akwai Nuruddin Zanki. A shekara ta 1608 bayan hijira ya gina makarantun allo ga marayu, sannan ya sa wa ɗaliban kuɗi na tallafin karatu da ake ba su duk wata. Hakanan kuma malaman su ya yanka musu albashi mai gwaɗi sosai. Ar-Rawdatayn fi Akhbaril Dawlatayn na Abu Shama mujalladi na 1 shafi na 12. Wannan haske ne ga hukumomi cewa su a ƙarni na 6 bayan hijira Ibn Jubair Muhammad bin Ahmad ya mutu a shekara ta 614 bayan hijira, wanda shi ma ya kewaya duniya ya ba da labarin irin waɗannan makarantun allo na kwana a Dimashq wato Siriya. Yana cewa da dare za ka ga malamai sun dogara da al'amudan masallaci, kowanne ɗaya da za ka ga yaro ya dukufa a gabansa yana lakkana masa Qur'ani. Su kuma yaran kowa yana da albashi na musamman. Masu hali suna hana yaran su karɓa, sauran mutane kuma suna karɓa. Wannan yana daga cikin abubuwan alfahari a musulmin musulunci. Ya ci gaba da cewa marayu suna da wata katafariyar makarantar allo, tana da tsarin wakafi na musamman. Daga ciki ma malamin yake ɗaukar abin da zai ishe shi, sannan ya yi amfani da kuɗin wurin ciyar da yaran da ba su tufafi. Wannan yana daga cikin abubuwan ban mamaki da alfahari na wannan gari. A nan ƙasashen gabas suna koya wa yaro Qur'ani ta hanyar lakkanawa, ana kuma koya musu rubutu da waƙa da sauransu don a kiyaye littafin Allah daga wasan yara, wajen goge shi ko tabbatar da shi. A wasu wuraren ana rabawa malami mai lakkanawa yaro karatu daban da wanda zai koya masa rubutu, ya zamo kowanne daban. Suna kuma da tsari mai kyau akan haka. Wannan ya sa waɗannan bayin Allah suke da kyan rubutu, saboda malamin da yake koyar da shi baya shagaltuwa da wani abin daban in ba koyar da rubutun ba. Al-Rihla na Ibn Jubair shafi na 245. wannan ya nuna mana cewa in aka riki tsarin wakafi zai taimaka wa wasu daga cikin makarantun Allah mu ta yadda za su ci gaba da karatu ba tare da daliban sun fita bara ba a shekara ta 761 bayan hijira wani daga cikin manyan kusoshin gwamnati mai suna Sa'aduddin Bashirul Jamidar An-Nasiri ya nemi izini a wurin sarkin musulmi na lokacin wato sarki An-Nasir Hassan ibn Muhammad akan baki dama zai jaddada ginin masallacin Azhar na Misra da yin wasu ƴan gyare-gyare aka baki dama daga cikin abin da yayi akwai samar da musafai na Al-Qur'ani a cikin masallacin ya kuma dauki nauyin malami da zai rika karantar da Al-Qur'ani a cikin masallacin sannan kuma ya gina makarantar allo ta musamman domin karantar da marayu littafin Allah mai girma Al-Mawa'iz wal I'tibar na Al-Maqrizi mujalladi na biyu shafi na 393 idan muka yi la'akari da wannan bayanai za mu fahimci cewa akwai bukatar gyara a tsarin da ake gudanar da makarantun allo a kasashenmu bayani na takwas dangane da irin da ginin makarantar akwai sharadai da za a kula da su kamar haka sharadi na daya makarantar ta zamto mai yalwa ta yadda za a samu iska tana gudanawa ba tare da takuɗewa ko takuɗuwa da matsuwa a wuri ɗaya ba sharadi na biyu ana buƙatar makarantar ta zamo a wuri bayyananne kamar bakin kasuwa ko wata hanya babba ko wata unguwa wadda mutane suke kaiwa da komowa kada a kai shi wani wuri ɓoyayye da idanuwan mutane ba sa kaiwa gare shi wannan duka gudun zargi da kuma fitowa da abin da yara suke yi na alheri Al-Madkhal na Ibn al-Hajj Hashiyatul Rahuni mujalladi na 7 shafi na 21 sannan a samar da wurin biyan bukata da dalibai za su rika zuwa ba tare da wata wahala ba wurin ya zamo ya dace ba kazanta sannan kuma akwai aminci sosai in ba tanada ba ko kuma ba aminci to sai a bar kowanne yaro ya tafi gidansu ya biya bukatarsa a can Hashiyatul Rahuni mujalladi na 7 shafi na 21 bayani na tara asalin abin da neman ilimi ya gina a kansa shine iyayen yaro su tanadi komai wanda yaron zai bukata a wajen neman ilimi magabatan wannan al'umma ba sa kyale yaro ya shiga harkar neman Qur'ani da ilimi ba tare da sun yi shiri na musamman a gare shi ba za mu gane haka a waɗannan misalai misali na daya kisar annabi Musa da yaransa da suka tafi neman ilimi a wurin annabi Halluru annabi Kidd da Bahaushe yake cewa Halluru da suka fara jin yunwa sai annabi Musa ya ce da yaron nasa me ko mana abincinmu hakika mun hadu da wahala a wannan tafiyar tamu suratul kahfi aya ta 62 tanadar abinci a irin wannan hali da suka shiga na tsanani da wahala yana nuna cewa wanda zai nemi ilimi ba zai yi sakaci ko iyayensa da samar da irin wannan tanade-tanaden ba misali na biyu Ubaida ibn Jannat al-Halabi wanda ya rasu a shekara ta 231 bayan hijira ɗaya ne daga cikin malamai masu kokari wajen koyar da Al-Qur'ani domin kwararre ne a kan kira'o'i da sanin ilimi wuraren da ya kamata a tsaya ko a ci gaba da karatun Qur'ani wanda aka fi sani da ilimin al-waqaf wal ibtida wannan gangaren din yana tabbata yadda tsarin neman ilimi ya kamata ya kasance inda yake cewa ya kamata ga mutum ya san ina zai samu abincinsa da abin shansa da tufafinsa da abu kaza sannan ya nemi ilimi aljami'u li akhlaqi rawi na Khadija al-Baghdadi mujalladi na 1 shafi na 55 zuwa na 51 da kuma al-muhaddith al-fasil na al-rama hurmuzi shafi na 204 inda yake fada a larabcin cewa yan bagile rajul an ya arifa min aina mad'amuhu wa malbasuhu wa maskanuhu wa kaza thumma yadluhu al-ilm wannan ya nuna mana baro baro yadda ya kamata iyaye su dauki tsarin karatun allo na yaran su misali na uku wasu yaran ana kai musu abinci har makaranta shi ya sa Ibn Sahnun ya ce bai kamata ga malami ya hana irin waɗannan yaran su ci abincinsu a lokacin da ya dace ba wala Allah suna da matukar bukatuwar zuwa gare su bukatuwar abuntin a wannan lokaci ko don rashin lafiya ko wani dalili Adabul Muallimin na Ibn Sunan shafi na 104 wani lokacin kuma ya kamata a bari yara su koma gidajen su ci abuntin a can dan kada su zo da abinci dan talaka ya damu wannan yasa ake cewa kada su zo da kuɗi makaranta suna sayi sayi haka kuma kada a bar wani mai sayar da alawa ko kayan kwadayi ya tsaya kofar makarantar gudun samuwar matsalolin da aka fada sannan kuma zai jawo yawan surutu da hira a kusa da makarantar bugu da ƙari za a iya samun baragurbi su tsaya a ƙarshe wani abu mara daɗi ya faru ga yaran mutane Hajiya Turahuni mujallabi na 7 shafi na 21 na 10 magabata ba sa barin yaro ya shiga karanta sauran ilimai har sai ya fara da Qur'ani tukuna domin shine asali ta haka kuma kokolwarsa za ta fara da maganar Allah madaukakin sarki zai yi kyau wannan alherin ya shiga zuciyar yaro ya shimfida a cikin ta tun farko magabata da malamai ba sa sakaci da wannan bangaren saboda muhimmancin sa akwai dimbin misalai masu dada tabbatar da haka misali na daya Imam Abdul Malik Ibn Jurayj yace naje wajen Adawu Ibn Abi Rabah zan koyi wannan ilimi aka ci sa'a a wurin akwai Abdullahi bin Ubayd bin Umair sai ya tambaye ni ka iya karanta Qur'ani kuwa sai nace a'a sai ya ce to je kaka fara iya karanta Al-Qur'ani tukuna sannan ka zo ka nemi sauran ilimai Al-Ma'rifatu wa Tarikh na Al-Fatawi mujalladi na 2 shafi na 93 irin haka ta taɓa faruwa kamar yadda Walid bin Muslim yake bada labari idan suna zaune a majalisin Imam Al-Auza'i wanda ya rasu a shekara ta 157 in ya ga wani tagarin yaro ya zo karatun ilimi sai ya tambaye shi shin ya karanta Qur'ani kuwa in ya ce na'am sai ya jarraba shi ya ce karanta mini ayar yusikum Allahu fi auladikum a cikin suratul nisa aya ta 11 sura ta 3 idan kuma yace gaskiya bai je makarantar allo ba sai ya ce da shi to tashi ka je ka fara koyon karatun alqur'ani kafin ka zo neman sauran ilimai aljami'u li akhlaqi rawina khatibul bagdadi shafi na 81 shi kuwa imamu yahya ibn yaman yana tsaurarawa abincike da jarrabawa da yake yi musu domin idan yaro ya zamo masa ko ya zamo masa mai naci wajen so ya koyi sauran ilimai sai ya ce karanta mana suratul a'raf daga aya ta 71 wato qala qad waqa alaykum min rabbikum rijsun wa ghadab da kuma aya ta 71 a suratul yusuf wato qalu wa aqbalu alaihim ma la yafqidun ko ma la tafqidun da wasu ayoyi a farko suratul hadid tabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim idan ya karanta su daidai sai ya fara koya masa ilimin hadisi idan kuwa bai kawo su ba sai ya ci koya masa komai aljami'u li akhlaqi rawi na khatibul bagdadi shafi na 82 bayani na 11 makarantun allo sun zamo kafa ta farko da ake koya wa yaro duk wasu abubuwa masu fa'ida da zai gina rayuwarsa da musulmi ta musulmi a kansu akwai misalai da yawa akan haka misali na ɗaya Abdurrahman bin Muhammad al-Muharibi yana rawaito wani dogon hadisin da yayi bayani akan ƙarshen duniya da fitinan dujjal saboda muhimmancin hadisin yake cewa ya kamata a bawa malami wannan hadisin don ya koya wa yara a makarantar Allah shi Sunan Ibn Majah hadisi mai lamba ta 477 shi kuma Isma'il Ibn Raja idan yana buƙatar yayi bitar karatunsa da wasu hadisai da ya haddace sai ya je wurin yara suna makarantunsu na allo ya zauna ya rika faɗa musu hadisin da ya rawaito gudun kada ya manta Jami'u Ahkamil Ilmi wa Fadlihi shafi na 164 Imamu Ahmad yana zuwa makarantun allo ya faɗa musu waɗansu daga ruwayoyinsa idan an ce da shi dan me zaka je wurin waɗannan ƙananan yara kana faɗa musu hadisai
sai ya ce waɗannan da kake gani su ne za su kiyaye maka addinin ka nan gaba. Sharafu ashabul hadith shafi na 64 bayani na 12 malaman makarantun allo suna da hikimomi da dabaru da suke bi wajen koyawa yara qur'ani da rubutu. Ibn Hazm ya faɗi yadda malamin sa ya fara kirkiro asalin rubutu ga waɗanda ba sa gani wato makafi abinda aka fi sani da a yanzu da braille. A wajen turawa wani bafaranshi ne mai suna Louis Braille wanda aka haifa shekara ta 1809 ya kuma mutu a shekara ta 1852 miladiya a ƙarni na 19 wai shi ne ya fara kirkiro wannan hanya ta rubutu. Amma a hakikanin gaskiya wani malami musulmi ya riga shi kirkiro shi da shekaru kusan 800. Imam Ibn Hazm ya rasu a shekara ta 465 bayan hijira wanda ya daidai da shekara ta 1064 miladiya. Shine yace malami na allo Sheikh Ahmad bin Muhammad bin Abdul Waris ya faɗa mini cewa mahaifinsa yana da ɗa makaho sai ya samu jan gargari da dandakuwa ya mulmula hotunan yanayin kowane harfi sannan ya rika bawa yaran yana tattabawa don ya gane yadda kowane ɗin yake. Bayan ya gane yadda suke ɗin sai kuma ya koya masa yadda za a haɗa jimla da su da yadda za a iya haɗa bayani da su a cikin rubutu. Haka yayi dai har ya fahimce su da kyau ta yadda mahaifin ya yi amfani da wannan hanya ya ɗauke wa yaron baƙin cikin rashin ganin karatu da yinsa. At-taqribu li haddi mantiq ko li haddi al-mantiq na Ibn Hazm shafi na 192 ma'anar wannan shine gudunmuwar malaman allo tana da yawa har yanzu kuma suna da dama da ikon su kawo ko su kirkiro irin wannan hanyoyi don kyautata sana'ar koyarwa da daɗa fito da martabar karatun allo a duniya. Bayani na 13 masu kuɗi suna taimaka wa makarantun allo sosai. Ibn al-Jazari ya kawo bayanin cewa wani salihin mutum yana taimaka wa makarantun allo lokaci bayan lokaci. Idan lokacin kayan marmari ya zo sai ya je kasuwa ya sayi masu yawan gaske sannan ya tafi makarantun allo ya tambayi malaman yaran da suke talakawa ko marayu sai ya ba su wannan kayan marmarin don su ci su ji daɗi. Azharul Fatiha siman tanazzaha anil dhunubi wal qaba'ish akwai buƙatar masu kuɗi su zage dantse wajen tallafa wa tsarin wato tsarin makarantun allo musamman akwai waɗanda suna cin moriyarsa tunda suka yi yarintarsa har zuwa yanzu. A ƙarshe muna fatan mutane za su daɗa buɗe idanuwa su fahimci yadda tsarin karatun allo yake tuntuni. Za a fahimci cewa yawancin tsarukan da ake bi a yanzu makarantun boko an yi musu kwaskwarimar zamani ne kurum aka hau kai ake ta tafiya. Karatun namu na allo ma za a iya gyara nan da can a cikinsa shi ma ya saɓe a ci gaba da morarsa amma ba maganar durƙusar da shi ko don ƙofar da shi ba. Allah ya ba mu sa'a da dacewa baki ɗaya amin. Allahu akbar. Da ƙarshe ina jan hankalin mai sauraro cewa fa wannan rubutun babban malaminmu ne wato Farfesa Ahmad Murtala biyu ke hafizahullahu ta'ala a inda ni mai karantowa ɗalibin sa Yusuf Jafar Talha na karanto tare da kuma mai kula da na'ura injiniya MACD. Muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya amfanar da mu da abin da muka saurara amin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.